domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai bitar wasu daga darussan da shirin ya tabo a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Ɗaya daga shirye-shiryen shine dokar amincewa da kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta yi tana jajiberin sauka daga mulki a ƙarshen watan Mayu. Daga nan za mu shiga jihar Yobe don jin matakan bin kadun ɗaliban jihar da suka dawo daga Sudan bayan barkewar fitinar da ta birkita ƙasar. Ko ba ce duka almajirai ƴan arewacin Najeriya ba ne, amma a kullum ana ganin yara ƙanana na ragaita kan tituna suna neman nakalaci da sauransu. Alƙaluma sun nuna akwai kimanin yara miliyan 13 da ke gararan bakan titunan arewacin Najeriya ba tare da samun kulawa ba.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai.
Dan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari.
Daga yanzu su ma yara ne suna da ƴanci, suna da haƙƙi ga gwamnatin Najeriya, kuma insha Allah za a kula da su. Tsarin na inganta shi, tsaftace shi, abubuwa masu kyau da ke ciki a ƙarfafa su, abubuwan da ke gano ko matsala ne a gyara su. Dama abin da kusa faɗa shi ne fa almajirci ba bara ba ne, bara daban, almajirci daban. Waccan matsala daban take, waɗannan yaran makaranta suke yi, ake biyan saura abinci, a ba su uniform, a ba su gurin karatu, malamai a trainer, a ba su kokinsu a yi. Kuma wannan tsari ne ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa ya tsaya a kan sana'arsa ta hannu ya dogara da kanshi, ba wai za a ba ka certificate ba ne kawai ka je zuwa neman aiki.
Yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri, ka yi wani tunani ka yi ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abun ya samu karbuwa a majalisa.
Adalci, wannan kuduri da muka gabatar ba ni kaɗai ba, tare da wasu ƴan majalisa 17 muka yi su, sannan kuma jam'iyyar 100 zai ta bada goyon baya ta sashen majalisar dokoki, wato House of Representatives ta ƙasa da kuma sashen sanatoci. Dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa Najeriya kafin ma kafa ta, sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu, aka yi na mowa, aka yi na ƴan bora. Aka zo aka tatsi kuɗaɗe daga almajiran nan aka dinga baiwa boko, amma su aka nasu don kuɗaɗen da aka karɓa lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta tura ai haraji aka karɓa na auduga na gyaɗa da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara. Amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kuɗaɗe, boko kai ake ba, har yanzu kan wannan tsari ake. Sannan matsalan taƙicin niwa, mutanen nan suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara 1000, sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da ƙere-ƙere. Amma sai suka mana ƙarin karatu na boko, wanda karatun zube kawai ake, ba wata sana'a, ba wata kimiyya, ba wani abubuwan za ka tsaya, sannan a baka takarda ka je kana neman aiki. To mutane da yawa, su dai mutanenmu na Arewa, suka ƙi shiga wannan tsarin. Har yanzu dai za ka ana cewa akwai wajen mutum miliyan 20 da ba sa wannan tsari. Duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da buƙatar al'umma, sannan kuma a bi hanyoyin iliminsu na gado yadda suke so a yi musu haka. Tsarin literacy ko kuma rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka. Amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka ABCD shi ne ake ilimi, kuma wannan literacy ne kawai. Kuma wannan tsarin ba wai dauloli na Usmaniya daular Borno kawai aka wannan ba, har da daula ta Benin da daula ta Yarbawa ta Oduduwa ta Yarbawa da daula ta Songhai da daula ta Ghana. Da yanzu zanga makar suka zo ai da suka ji daular Benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin waɗannan kanun sarki da kofofi da kere-kere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na kere-kere a gurin su. Amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi bane, so kare wannan daular. Haka ma suka yi a ta Songhai, haka suka yi ta Ghana, haka ma ta daular Yarbawa. Gine-ginen da ake da harkar magungunansu to kaga ashe abun Afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sa a hannu tana da matukar muhimmanci ba a Najeriya dai ba amma gaba dai kasashen yammacin Afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300 da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowa tarbiya da kuma tsarin dogaro da kai
mun gode Dr. Shehu Kakale yanzu kuma ga mai kula da tura dalibai daga Yobe don karatu a kasashen Larabawa Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin Alkahiran kasar Masar kan bin kadun daliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida
dan saboda banda ba gwamnati wanda take kaiwa iyaye in suka kai dan su kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai.
Jihar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar Boko Haram. Ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi. Wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai mu har a fitar da su waje kenan.
Wannan ɗaliban da aka kai su zuwa Al-Azhar University wannan classes da muka samu na Boko Haram shi ya bashi wannan fikiran kuma yake bari yayi sani mai kyau saboda kowane bangare a bashi daman sa ai adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya bane to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane wadanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masalolin da muke ta samu addini wayansu masaloli musamman na sabani da sauransu to idan mutun ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komai time da ya gama karatun sa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abinda ake kai wanda akai kuskure to na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abinda yake da hanyar da ya kamata mutane su bi to wayannan wanda za su je karatu za su dawo din nan za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka wayansu malaman suke yaudaran mabiyansu
me zaka ce wa sauran tunda kai kana yin wannan aiki ne ga jihar Yobe me zaka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kofa daga irin wannan aiki
na'am gaskiya abin da zan ba da shawara akai ne abin da ya kamata su koya musamman abin da mai girma gwamna Alhaji Honorable Malabuni yayi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abin nan kake a ruwa yawa Hausar nawa sai a sa kai so yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu ɗan Yobe ne amma mu ɗan Najeriya ne a duk lokacin da kowace jaha idan har ma yana da ra'ayin wannan abun to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar Yobe bi iznillahi ta'ala zai same mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan likicin da na Boko Haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussa da yawan da wanda mun doka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sauraron ra'ayi dan saboda wannan bala'i na Boko Haram ba abin da ya kawo shi illa sauraron ra'ayi da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba
to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi na arewacin Najeriya yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura dalibai su dau nauyin su zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi
a gaskiya kam don saboda ita Al-Azhar University makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number 1 a duniya ta bude kofofin ta duk wani jahan da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta fara tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu
masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan bitar ta wannan makon makon gobe in Allah ya kaimu za mu zo da bita ta biyu kuma ta ƙarshe a wannan shekarar a madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo wannan shirin ni Nasiru Adamu Alhikaya da nakan shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya